أولي حدود أربعين بقوي باي هجر مضو الله صلى الله عليه وسلم رانا دكي دي دي دا عشرين دا حدود غوطة فبوائر فبواري شكرا دبو بيو دا عشرين دا شدا شكرا تميلادية تو كما يندي زودة مضو الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يالوي توتشيوا سيأتي على أمتي زمان wani zamani zai zo akan wannan al'umma ta manzo Allah alaihi salatu wassalam takthuru fi al-qura wato makarantan qur'ani za su yawa wa yaqallu al-fuqaha masu fahimta fuqaha za su kadan wa yaqwalu al-ilm za dauke ilimi wa yakthuru al-harj qalu wa ma al-harj ya rasul Allah me harj din da zai yawaita ya manzo Allah yace al-qatlu bainakum yace kisa tsakaninku to don me kula da al'amuran da ke faruwa yanzu a duniya zai san cewa wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hakika domin musibar da ke tsakanin musulmai na jahilci da kuma kisa tsakanin su Allah ga ya mana Qur'ani yace wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer babu wani abu da zai shafe ku na musiba sai abinda hannayenku suka aikata kuma Allah yana yafi abubuwa da yawa saboda haka irin wannan zamani na azumi wata mai albarka wata mai alfarma lokaci ne da zamu tadarruji zuwa ga Allah mu istighfari mu tuba daga abubuwan da muke yi mu nemi Allah yafiya ko da Allah zai faranye mana wannan musiba da wannan al'umma take ciki to cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a fiqihu zai kusan bacewa to shi ne muka ga ya kamata kafin mu fara tafsiri kuma a kawo wani babi na fiqhu wanda za a ƙara tunatar da mutane game da shi muna nan har yanzu kan babin nawaqid al-wudu abubuwan da suke warware alwala mun yi cewa alwala tana da kari da ke warware ta abubuwa guda biyar sannan kuma akwai sababin kari wanda an ce bacci da gushewar hankali da ridda da koko mutum yana shakkan shi yana da kari ko bai da kari shakkan kawai ya bata mai alwala da haka nan shafa zakari da tafin hannu ko yatsu haka nan da kuma shafa wani jinsi ya safa wani jinsi mace ko namiji su shafa juna wannan duk abubuwa sababa ne na kari alwala to mu'allafi ya ce wala yaqdul wudu akwai abubuwa da yake ba sa warware alwala ya kusan lissafo abubuwa guda tara da ba sa warware alwala tambayan yau ka gaya mana abubuwa kamar yanda ya jero su wallafi guda hudu cikin takkaran nan da ba sa kare alwala wala yantaqidu du sai ya faɗa ولا قين اها
ولا يعقل لا تفوي
اها
ولا يجاد
اها
ولا قصي
اها wato wayannan abubuwa ba sa warware alwala wanda ya shafa dubaran shi ba ya warware alwala haka nan wanda ya shafa unsaye ne ɗan biyu bai warware alwala haka nan mace koko namiji ma ya shafi farjin mace karama wanda yake ba a sha'awarta bai warware alwala haka nan wanda ya amai bai warware alwala wala bi akli lahmi jazur haka nan naman raƙumin an yanka bai warware alwala wala hijama haka nan yin ƙaho wala fasdin haka nan yanka jijiya a fitar da jini wato yanzu an ɗibi jinin mutum kamar masu ba da jini don ya ba da jini ba zai warware alwalar shi ba wala bi qahqahatin fi salah, haka nan wanda kalkace da dariya a cikin sallah zai bata mishi sallah, wanda zai bata mishi alwala, amma ai bai wannan ba na mance nayi tambaye gobe ce wannan ai ko da ke ba komai ai ya kare wala bi qahqah, wanda ya kalkace da dariya bai bata mai sallah, wala bi masil wan bai bata mishi alwala, amma wani ke cikin sallah wala bi muslim ra'atin farjaha, mace in ta shafi farjinta bai bata mata alwala sabanin namijin ya shafi zakare shi, wa qila amma aka ce in altafat fa alaiha alwudu, in tayi wasa da farjin nata to wannan akwai alwala akan ce a wani magana, wallahu a'lam, kuma Allah shi ne fi sani. Wayannan abubuwan nan da ba su bata alwala wayansu akwai bambancin mazhab, shi yasa ya zo maka cewa a mazhabin mutanen Madina wayannan abubuwa ba sa lalata ba sa fata alwala, shi yasa lissafo su domin kakkaje ka karanta a wani wuri kai tsammani yana fata alwala, Allah ya shirya da mu. To wannan sura suratul anbiya tana karantar da cewa dukkan annabawa aqidarsu daya ita ce tauhidi, bambanci kawai ake samu a shari'a doka, li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kowa Allah ya basu hanyar su da kuma shari'ar su, sannan kuma duk wani annabi da ka sani sai da aka jarabe shi ya shiga wahala sai Allah ya zo da kulan shi ya tsirar da annabi da wanda suka bi su, abinda sura ke koyarwa. A jiya muna magana kan Allah na nuna ma mutanen Quraysh, Allah ya ce afala yarawna anna na'ati al-ard nanqusuha min atrafiha afahum al-ghalibun, shin ba su ga yadda muke rage ƙasa ba, ard Quraysh wato ƙasar Laraba muna rarrage ta a hankali a hankali ana cin nasara tun abu yana nesa ga shaya zo kusa, wannan aya ce kuma wannan hanya ne na samun galaba. To kun san Qur'ani cike yake da hikima, sai kaga wanda ba musulmi ba suna amfani da hikimar da ke cikin Qur'ani, amma mu da muke karanta shi muke qiyam da shi muke tilawar shi ba mu amfani da shi. Kamar yadda Allah ya nuna muna muhimmancin ƙarfe, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna muna muhimmancin yin mizai makami mai linzami, gashi ba ma yi sai wani suke yi da kuma shi suke yakin mu. To cewa kuma in ana yaki a hankali a hankali yake karban ƙasa har a samu nasara, wato alif 1948 a wannan lokacin shugaban Amerika Truman ga abin da ya faɗa, nassin abin da ya faɗa nassi ya ce, among the Jews the Zionists particularly who were against anything that has to be done if they couldn't have the whole Palestine, everything handed to them on a silver plate, so they wouldn't have to do anything. It couldn't be done. We had to take it in small doses. You can't move 5 or 6 million people out of a country and fill it up with 5 or 6 million more and expect both sets of them to be pleased. Alif 1948 lokacin da aka kafa daular Isra'il, shugaban Amerika ya ce a cikin Yahudawa har dai waɗanda yake su ne Zionists masu cewa lallai sai an koma Palestine, wanda su duk wani abu da za a musu Amerika za ta musu, in dai ba za ta ba su ƙasar Palestine gaba ɗayanta ba to kaman ba a yi musu komai ba, shi ne ke ce ai ba za a yi haka ba, shi American president ba za mu iya haka ba dauki kasan gaba ɗayan mu ba ku. We had to take it in small doses. Amma za mu iya daukan kasan Palestine a hankali a hankali, muna dauka a hankali a hankali a hankali a baku. Amma a ce rana ɗaya mu cire mutum miliyan shida ko ko miliyan mutum miliyan biyar mu fitar da su, sannan ko mu zo da ku miliyan biyar ko shida mu zawo da ku, ya zama cewa kowa ya yarda, ba zai yi ba. President America tun tuni Palestine suke so, kuma America tun tuni ta yi niyyan za ta ba su Palestine ɗin, amma za ta ba su a hankali kaɗan kaɗan kaɗan. Farko da aka Isra'il ɗin tana kusan gaban teku 1945, sai kuma aka zo aka yi West Bank, Jifatul Garbiya da Jerusalem da Golan Heights suka ɗauke shi bayan yaƙi da aka yi 1967. Yanzu haka da yaƙin nan da aka yi na Gaza, har yanzu suna nan sun mamaye wuri, sun ce ba wanda zai dawo a cikin Palestine, a cikin Falastinawa, har suna neman masu kuɗin waje su kawo kuɗi a yi gine-gine, an ƙwace daga hannun Falastinawa. A yanzu da muke magana, kun ga a hankali suke cinye ƙasar. To yanzu da ake magana, akwai wani senator Huckabee, shi ne ambasadan America a ƙasar Isra'il. Ana hira da shi ɗan jarida, wani babban rikakken Kirista ɗan jarida na hira da shi, cewa Bible ya ce ƙasar Isra'il daga kogin Nil zuwa Furat na ƙasar Iraq, nan ne ƙasar Isra'il. Wanda ya kama da wani ɓangare na ƙasar Egypt da Sina da Syria da al-Iraq da wani ɓangare na Saudi Arabia har kusan Madina. Sai wannan ambasadan America na Israel ya ce, it will be fine if they Israel, wato Israel, took it all. Ya ce babu wani laifi, kuma ya yi daidai Israel ta ɗauki waɗannan ƙasa tsakanin Nil na cikin Misra har zuwa Iraq, Furat. Wannan ambasadan America ke faɗa wannan abu a yanzu. Suna ɗiban ƙasan a hankali hankali, yanzu sun ga lokaci ya zo za su ƙwace waɗannan ƙasashe. Shi yasa suka ga ƙasa ɗaya ce za ta hana su yin abu a cikin ruwan sanyi, amma sauran ƙasashen gaba ɗaya sun sallaba. Wannan Gaza da aka ce za a sake gina ta zama garinsu, hadda a cikin ƙasashen larabawa da suka bada miliyoyin kuɗi, biliyoyin kuɗi dala, to shi yasa suke so duk yadda za a yi a gama da ƙasar Iran. To suna da wata babban matsala, suna da wani babban rauni wanda musulmi da sun sani, da su ma za su iya taimakawa na ganin wannan abun da faruwa. Raunin shi ne, shugaban America shekaran jiya da kanshi yana magana yaƙi da Iran, ya ce akwai wani jirgi B-52 shi ke riƙe da manyan bama-bamai, manya-manya wanda hanna nuclear ma yana iya ɗauka. To wannan jirgin ba su iya ajiye shi a wani ƙasa duniya sai America. kuma ya taso zai taso da jiragi mayaka wanda za su buga tajin shi. Sai ce wannan jirgin nan yana yin awa 37 kafin ya je Iran ya dawo, kuma wasu awa 37. Ya ce man da yake sha abun ba wasa ba ne. Man da yake sha abun ba wasa ba ne, ya san in za su yi yaƙi da Iran, man da za su kashe Amerika na yaƙin nan ba ƙaramin mai ba ne. To kuma ita Iran tana wurin da za ta iya hana a ɗauki mai daga ƙasan Larabawa, gaba ɗaya za ta iya hana fitar da mai. Kamar yadda Sarki Faisal bin Abdulaziz, Allah ya mishi rahama, ya taɓa hana Turawa mai, wannan ne ɗan Saudi Arabia ne, duk wani ɗan Saudi Arabia bayan shi yake. Wannan mutumin duka duniyar musulmi kowa ya sallama mishi mutumin Allah ne, mutumin kirki. Da ya ga abinda Amerika take yi wa Isra’il, ya ce ba za mu dinga ba ku mai ba kuma kuna cutanmu, shi ne oil embargo 1973. Maganinsu shi ne datse hanyar mai, domin da man ne suke tafiyar da duka jiragen nan na yaƙi, da mannan ne suke tafiyar da su helicopters ɗinsu, jirgin ruwansu ne kaɗai wannan babba da ke ɗauka shi ne suke sa mai nuclear yana tafiya da shi. Suna niyya su kai wa Iran hari, don wannan niyyar su kwace ƙasar nan. Shi ya sa tsakar rana kawai Venezuela aka ƙirƙiro ƙarya, aka liƙa musu, domin Amerika tana so ta kwace man Venezuela in Iran ta datse man Larabawa. Strait of Hormuz, Wadiq Hormuz. To banda Venezuela kuma wata ƙasan wawaye bayi da suke da mai, ita ce ƙasan wa? Nigeria. Saboda haka za a ƙirƙiro dalili na dole, muna zaune kawai a ƙirƙiro dalili na dole wanda za a shigo, kuma domin in Iran ta datse wancan alal aqal a gaman Venezuela, gaman kuma wa? Nigeria. Kuma ina gaya muku, ban so in rantse ba zan rantse ba, amma ina gaya muku duk wannan ta'addancin nan duk suke bayan shi. Suke bayan shi. Daman suna yin shi ne don mu ga kamar mun gaza, sai mu ce mu kuma mu zo da su su yi mana maganin shi. Kun ga yadda suke amfani da wahayinmu suke yaƙinmu. Saboda haka muna cikin wata mai alfarma, watan addu'a, watan Qur'ani. Na farko dai mu kanmu mu bar zunubi, duk wanda ya san yana yin wani laifi ga Allah ya bari. Mu yi istighfari, sannan mu roƙi Allah ya kare mu. Kun ga roƙon Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Ya Allah, muna sa ka ka kare mu daga waɗannan mutanen. Kuma Allah ya haɗa kan musulmi mu bar bambance-bambance kan waɗansu abubuwa da waɗansu mutane suka shigo da shi cikin addini don su raba al'umma. Domin rarrabuwanmu nan ba wanda zai yi riba, babu shi. Amma mu zo mu riƙe igiyar Allah gaba ɗaya. To in mun yi haka mun samu fa'idar wannan wata, mun samu fa'idar kuma Allah ya nuna muna hasken cewa su waye maƙiyanmu da kuma yadda za mu ɓillo musu. Haɗin kai yana da muhimmanci a cikin wannan, in muna so mu kare kanmu daga abubuwan da ake yi muna wato makirci. To ba nan ba kawai, cewa mu musulmi muna sa Kirista gaba muna kashewa wannan kowa ƙarya ne gwamnati ta ƙaryata masu hankali daga America har Congress sun ƙaryata sun ce musibar da ta samu mutane a Nigeria ba ta bambantawa tsakanin addini kuma wayanda aka fi kashewa ma musulmi yawan sun faɗa haka amma duk da haka bayan ƙiyayyarsu da son kwace ƙasar Falastin abu na biyu da ke ajanda tasu shine ƙiyayya da musulunci ba su son musuluncin nan a doron ƙasa shi yasa yanzu sun laɓe kuma an kai rahoto daga majalisarsu an kai wa White House cewa ga report lalle musulmi a Nigeria suna musguna wa Kirista suna kashe Kirista saboda ka ga shawarar da suke ba shugaban ƙasa abubuwan da zai yi cikinsu a soke shari'ar musulunci da kuma haddi na ridda da kuma kazafi ni tambaya na kawai da ku za ku yarda a soke muku shari'ar musulunci don ku ji daɗin duniya ku dole kwaɗa kanku dole yan siyasa su haɗa kansu haka kawai ɗaya daga cikin yan siyasa suka ce wai yana cikin masu taimakawa yan ta'adda kaji wannan darasi ne dama Allah ya ga muna walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum ko ba idan zai sayar da ku sai kun bi hanyar su domin shi dan siyasan nan kowa ya sani lokacin da aka fara maganar shari'a ba sa cikin na gaba-gaba wayanda suke zafi-zafi a yi kuma haka ba ba wani abu bane ko suna kula cewa fa wayannan mutanen ba za su yarda da ita ba to gashi nan biyan da kai musu sanyi-sanyi in sun tashi to da kai za su haɗa saboda haka yanzu ya to lokaci dukkan mu musulmi gaba ɗaya mu haɗa kanmu a kan kalma ɗaya matsaya wannan addini jallayi ne akwai lokacin da muka je Ibadan aka tara malamai na kudu aka yi conference ni kaina na gaya musu addini bai san ƙabilanci ba addini bai san ɓangaranci ba addini ba ruwanshi da bambancin launi ko yare ko wani abu inna akramakum indallahi atqakum saboda haka mu haɗa kanmu yanzu lokaci ya zo da za mu haɗa kanmu domin ne maƙiyin waje da ya zo da sunan zai kare haƙƙin Kirista da sunan zai taimaka wa Kirista ya zo ba wai zai zo ya taimaka wa 'yan Najeriya ba kashe mu da ake yi da talaucinmu da jahilcinmu da komai bai dame shi ba ko ya dame shi ba za a yi ba za mu haɗa kai ba sannan kuma za mu iya taimakawa in sun ga musulmi sun haɗa kansu to ita ma gwamnati za ta ji ƙarfin gwiwa ta tsaya ta ce to ai kowa koya mana demokrasi kuma ga mutanenmu abin da suke so ba yadda za mu yi sai dai mu yi abin da suke so saboda haɗin kai yana da muhimmanci Allah ya shirya da mu to yau Allah yake ci mana qul qul lahum ya kai manzo Allah ka gaya musu suka fara yi
ka gaya mana ma su ta baka asai kenan ya kamata mu bi
umma fita kan kasar ina
Iran
kan kasar Iran na fada da nace cikin addu'ar da muke neman Allah ya kawo mana zaman lafiya Allah ya kare mu daga dukkan fitinoni kusa kasar Iran cikin addu'a na farko ku yi mata addu'a Allah ya inganta mata imani
amin
domin mun ga da imani kadai Allah ya taimaka wa mutanen Afghanistan fuqara da imani Allah ya taimaka musu America ta yi abin da za ta yi ba abin da bata jefa ba na bomb amma ta kasa ta kwashe kayan ta gudu to su ma mutanen Iran su inganta imanin su inda suna son nasara nabiyu ku roki Allah ya ba su nasara kan wayannan mutanen kuma suna da rauni kware da gaske sannan na uku mu roƙi Allah ya taimaki kasashen Larabawa su dawo da hankalin su su kuma su dawo wayannan makiya da suka runguma su yi musu saki saki uku ba'ini shine gaskiyar abu mu roki Allah ya ba su iko kuma Allah ya fitar musu da malaman da za su iya wa'azi Allah ya shiryar da mu to Allah ya ce qul lahum ya to manzo Allah ka gaya musu inna ma unzirukum bil wahyi ni fa ina muku gargadi da wahayi ne min Allah daga Allah la min qibla nafsi ba daga wuri da bane abubuwan da nake fara wahayi ne kamar yanzu bayanin nan da na muku ta'awili ne tafsiri ne na wahayi cewa mutanen nan ba za su yadda da ku ba sai sun ga bayan ku sai kun yadda addinin ku kun bi su ba ni nake faɗa ba Allah ya faɗa wala yasma'u summu du'a idza ya bi ta'kik alhamzatayn wa qari'a bi tahsil athaniya bainahuma wa bain al-ya'i haka nan Allah ya ce wala yasma'u summu wanda yake kurma ba zai ji addu'a ba zai ji kira ba idza ma yin gulu lokacin da ake musu gargadi ai hum bi tarkihim al-amal bima sami'u domin za su bar aiki da abin da suka ci min al-inzar na gargadin da ake musu kasum kamar wanda yake kurma wato duk yadda kai ka kira su ne bima sami'u min al-inzar kasum wato wayanda suka kafirta in ka kira su duk ko me ka kira su kamar yadda Allah ya ce wa in yara kullu ayatin la yu'minu biha in sun ga dukkan ayoyi zaka nuna musu ba za su taba imani da kai ba sannan kuma Allah zai shige mana wala in masathum to inda wata wani huri na azaba ya shafe su yani waqa khafifa wannan huri na azaba wato ba azaba mai tsanani ba wato dan huri na azaba min azabi rabbika daga azaban ubangijinka lai qulanna litambiya su me za su ce ya lait ya wailana ya kaifan mu halakuna inna kunna zalimin lalle mun kasance mu zalimai bil ishrak da yin shirki wa takbiri muhammad da kuma karyata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato suna nan sane in azaba ta zo sun wannan azaba ta zo ne dan karyata manzo dan kuma shirki da suka yi kuma za su ce inna kunna zalimin lalle mun kasance azzalimai to mu gashi yanzu shekara kusan 16-17 muna cikin tsanani amma mun waiwaya mun ce inna kunna zalimi mun waiwaya mun ce mun yi wa Allah laifi to ya ko muke son Allah ya faranye mu na wannan musiba mun zo da shari'a kuma mun batta har ake gaya mu ne to sai political shari'a political kuna yi ne don siyasa kawai ba kuna yi ne don Allah don addini ba ثم بين الله تعالى ثم بين تعالى ما يسيق عند اتيان ما انذروا به فقال يanzu Allah zai mana bayani abin da zai faru lokacin da abin da ake musu gargadi yazo bihi wa qala wa nad'u al mawazin
وَإِنْ كَانَ مِنْ
Allah ya ce wa nadul mawazin al-qist, wato ran tashin kiyama, bayan duka rikicin nan an koma wurin Allah ran tashin kiyama, wa nadul mawazin al-qist, sai mu suka ma'auni al-qist na adalci, zawatul adl, ma'auni mai gaskiya, ma'auni wanda bai rage abu bai karawa, liyawmil qiyamati, wato ga ranar tashin kiyama, ai fihi a cikin shi. Fala tuzlamu nafsun shay'an, wannan rini ba wata rai da za a zalunce ta wani abu, min naqsi hasana, duk wani aikin alheri da mutum ya yi ba zai ga naqsi ba, aw ziyadatu sayi'a, ko a kara mishi wani laifi. Wa in kana al'amal, in kuma ya kasance amal, mithqal zinata, wato nauyi, mithqal nauyin habba, wato kwaya, min khardalin, kwayan khardal ko mayya, wato shine mustard, dan kwayan abin nan kamar yanzu me ya kamata shi ne kwayan mustard. Kamar ya din ko fi kulli shay'in, wato kamar a taina biha, sai Allah ya zo da wannan aikin ko ya yake, aw bi mawzuniha, ko ko mai nauyinta, wa kafa bina hasibin, kuma ya ishe mu kasance masu hisabi, yani muhsina, masu kidayen ya komai, fi kulli shay'in komai kai, shine Allah ya ce man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu, haka nan kuma sharran yarahu, wal gharad minhu, to me garadi, me yasa ake mana wannan bayani, mina tahzir da tsoratar da mu, fa innal muhasab idha kana fil ilm, wanda ake mai hisabi in ya kasance yana da ilimi, bi haythu la yumkin an yashtabiha alayhi shay, in kana da ilimin kai da za a maka hisabi ba wani abu da za a samu kuskure ko wani shubha game da shi, wa fil qudrati, kuma kana sanin cewa akwai karfin, bi haythu la ya'jiz an shay, Allah ba zai iya gazawa yi maka wani abu ba, to fa haqiqun bil aql, ya kamata ya fi cancanta ga mai hankali, an yakuna la ashaddi khawfi minhu, ya fi tsananin tsoro daga Allah, ka san Allah yana da ilimin, kana da ilimin cewa Allah ba yadda za a yi wani abu ya boye wa Allah na hasanat ɗinka ko sayi'at ɗinka, ka san kuma Allah na da ƙarfin cewa duk abin da yake kayi zai iya dawo da shi a gan shi, to ya fi kai mai hankali, ya fi kama, ya fi kafi cancanta ka zama cewa lalle abun tsoro ne, ka fi kowa tsoro. Wal mizan, to shi wannan ma'aunin fa ko scaling da ake sawa ana auna kaya, wahidun ɗaya ne, scale ɗaya ne, li jami'il a'mal, da dukkan ayyuka, wa huwa jismun makhsus, wani jiki ne wanda ke bantacce, lahu lisani wa kaffatani wa amud, al-lisan kamar harshe, wato shine abin da ke nuna inda hannun ya karkata, wal kaffatani, yana da kuma tafi guda biyu, wal amud, da kuma ginshikin da yake yana tsaye akan shi yake dauke da shi, wa mika'il, kuma mala'ika mika'il, hafizuhu wa aminu alayhi, mala'ika mika'il shi ke tsare wannan mizani ko wannan ma'aunin, kuma shi ne wanda aka amince wa yanka kula da shi, wa yakunu al-wazn ba'da al-hisab, to wannan auna ayyukan da za a yi ma mutane sai bayan ƙare hisabi, sai kuma zo a auna kayayyakin san ƙare hisabi, an baka littafinka an maka hisabi, sai a ce to kuma kayanka bari a zo a auna su a gani, wa man la yuhasab, wanda ba za a mai hisabi ba, la yuzan lahu, ba za a mai wazani ba, to iri biyu ne ba a hisabi, akwai kafiran da dan kafircin su sun karyace da ayoyin Allah, kamar yadda Allah ya faɗa Kahf, ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, kafirai suka kafirta da ayoyin Allah, kuma Allah ya lalata ayyukansu gaba ɗaya da suka yi a duniya, duk aikin da ya Allah zai ba za a dora musu kaya ba abin dorawa, don Allah ya lalata aikin ba wazani. Sannan shi mumuni wanda za a dora wa kaya, za a aura mai kaya akan scaling a ma'aunin, to shi ma kamar yadda Allah ya gaya muna, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi فسوف يحاسب حسابا يسيرا إن لن حسابي aka mika maka littafin ka ta hannun dama ingo to insha Allah hisabin ka zai zama mai sauki amma wanda aka mika mishi littafin shi wa wa'a zahiri ta bayan shi to wannan bane ya tabbata gare shi arwayto daga Aisha radiyallahu anha tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man husiba yawm alqiyamati uzib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda aka yi wa hisabi aka bude littafi na farko sallah afar arkanul islam afar imani afar komai in ana maka hisabi ana bin sallolinka a gani azuminka a gani sadakarka a gani laifukanka a gani ana ma hisabi yace man husiba duk wanda aka mai hisabi yawmal qiyamati uzib tulalli za azabta shi fa qultu aisha sai tace alaysa qad qala Allah azza wa jalla shin Allah bai ce ba fa sawfa yuhasabu hisaban yasira cewa za a yi mishi hisabi mai sauki fa qala laysa zaka alhisab ba wannan ne hisabi ba inna ma zaka al-ard wannan gitta kawai gitta mishi ayyuka ake yi man nutash al-hisab duk wanda za a yi mai munakasha ayi bincike ayi taftish yawm al-qiyamati uzib za mu shi azaba duk wanda za mu shi wannan hisabi na digidigi abu a duba a gani me yayi wannan kawai tabbas kuma ku zance wallahu sari' al-hisab in kaga an ce dakata to akwai matsala istighfari bai aiki na lokacin tuba baya aiki amma yau yana aiki yau Allah ya ba mu ikon tuba Allah yake gaya mana fa Qur'ani kalla lamma yaqdima amara wanda za a tada mutum sai Allah ya ce kalla wannan mutumin bai aikata abinda aka umurce shi da shi ba Aisha game da wannan aya an Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam Muslim ya rawaito تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وابشروا سددوا وتوقيستي وقاربوا كما كسنتر وترأيكم باقي يسابوا بديدي وابشروا كما في بشارة فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله با ونمتن وند عيكين شزي شغد شيء الجنة قالوا suka cewa annabi wala anta ya rasulullah hakai qala wala ana qanni illa yatagammadani allah minhu bi rahmatin sai din allah zai lullube ni daga gare shi wata rahama wa alamu anna habba al amal kusani fa mafi san aikin da allah yafi so ila allah zuwa ga allah adwamuhu wa yaqal aikin da aka dawwama ana yi ko da kadan ne dan kadan amma in ka dawo maka na yin shi shine Allah ya so aiki sai mujahid mai tafsiri yake cewa la yaqdi ahadun abadan kullu mafturid alayhi ba yadda za a yi wani mutum a ce duk abin da aka tsora mishi wajibi yayi shi duka bai yiwa sai dai ka nemi rahama Allah kuma saddidu wa qaribu wa abshiru saddidu wa qaribu wa abshiru ku kusantar iyaka abin da za ku yi wannan aya ce kan mu zama kamar ashabul baqara an ce musu izbahu baqara ku yanka baqara sai suka dinga tambayan wani irin baqara wa ma launuha innal baqara tashaba alaina wa inna insha Allah la mutadu abuwa suna ta tambaya har ya zama suka kasa yi an ce kai alwala malaman farko sun ce ga yanda ake alwala a'a sai na je na yi bincike na tabbata haka ne wurin haka ne suka gane akwai wai kuskure an ce kai sallah a'a sai na yi bincike sai na ga wai lalle annabi ya ce qaribu ya ishe kai yanda suka yi kun ga zaka zo yara su ɓata shekarun su duka suna maganar sallah alwala wai za su gyara wa salaf kan ka wani zaka tashi sai kai wani ta'jin sai kai wani kaza sai kai wasu abubuwa wai nan duk ba su ne abubuwan hisabi ba abubuwan hisabi shine kuna muwalati a abdullah makiyana kun rungume su, an ce ku yi mizal, kun yi mizal, wa tasimu bi hablillahi jami'an, ku rike ku haɗu, kun haɗu. Kun je ku kama shirme wanda ko hisabi ma an kazo abu da wa ya'fu an kaseer, Allah zai ce wuce. Amma suna can suna musu a nahnu ala manhaji salaf, sai kai diki diki inda salafiyan ta fito mana yanzu, kuma suna can rugume da wa kafirai, ba rugume da kafirai kadai ba, duk malaman su masu hankali suna ina, suna prison. Shi yasa rikicin da ake tsakanin ikhwan da salafiya yanzu shine malamai ya shagalta su, da ka je wuri za a ce a hadha ala manhaji ikhwan ko salafi. Mayar rikicin tsakaninsu bai kamata a yi ba, da sun sa abin da suke yi. Sannan kuma yanzu kowa na ɗanɗana kuɗar shi daga abin da yake yi. Su malaman salafiya suna cewa mu gyara al'umma, mu gyara musu aqida, mu nuna musu yadda ake sallah, amma shugabanci da siyasa ba ruwanmu da ita. Kakkusa baki a siyasa, ba ruwanmu da ita. Da'at waliyul amr. Annabi bace inna mata'atu bil ma'ruf. Su kuma ikhwan su ce to kun ga fa jama'a sun karkace jahilci yayyewa, ba mu iya gyara su sai muna da siyasa, muna da ƙarfi, muna da mulki, sannan za mu iya gyara mutane. Saboda haka ikhwan su kuma ba ruwansu su yi magana, su ga mutane na shirki, su ga mutane na bid'a, ba ruwansu. Su dai kawai mu haɗa kanmu mu samu mulki don mu gyara mutane, su kuma wayancan mu gyara mutane don su in sun gyaru shugabanni za su gyaru, ko? Me yasa ba za a yi biyun ba gaba ɗaya? A gyara mutanen, kuma a gyara me? Siyasan. To yanzu ga shi can malaman salafiya da suke cewa ba ruwanmu da siyasa, ba ruwansu, yanzu siyasa ta zo ta kama su, ta kukkulle su, har yanzu duk ɓarnar da suka gani ba za su yi cakufan ba. Ka suna kukkulle. Da'awarsu ta ci su, an ce tsuntsun dai ne? Shi ba kan daka. Su kuma ikhwan sun yi ƙoƙari, sun yi ƙoƙari, an yi zaɓe kuma sun ci. Sun ci. Da suka ci sai aka yi musu takunkumin arzikin ƙasa, talauci ya zo, wuta ta tsinke, komai ya tsada. Domin laraban da ke taimaka musu ba suka ce ba taimako yanzu. Shikenan mutane suka fara musu bore. Sai sojoji suka zo suka kwace mulki. Da suka kwace mulki, ba mutanen da suka fito suka ce uffan. Domin baka yi ma mutane tarbiyyar yin hankuri da wahala ba, baka yi ma mutane imanin da za su daure ba kan suna manhaji, kawai sauki suke so, ko da daga shaitan ne ya zo ba ruwansu, ba ku tarbiyyar mutane, balle ku ƙara musu ƙarfin zuciya, ko? Kun ga manhajinsu ya sa gashi nan yanzu an biyan kakkama su da wanda aka kulle da wanda aka kashe. Ashe dole a yi manhaj guda biyu, dole a yi manhaj guda biyu, a gyara mutane kamar yadda salfiya ta ce, sannan kuma a gyara siyasa kamar yadda ikhwan ya ce, sai mun haɗa biyun, sannan za mu iya samun a natija. Su ‘yan Shi'a sun iya haɗa siyasarsu da addini, sai dai matsalarsu gurɓacewar addininsu da aƙida. Domin wanda ya ce ko da zuciyar shi ba da baki ba da tukiya, a zuciyar shi zai ga cewa irin waɗannan mutane waliyan Allah, Abubakar, Aisha, Umar da Usman, zai ƙiyayya da su, ko ƙiyayya da su a zuciya, ba yadda za ka canza duniya da lahira, ba yadda za ka canza. Saboda haka muna fata mu dawo da hankalinmu mu san abin da ya kamata mu yi. To su salihai fa mun ce akwai kafirin da ba za a yi mu hisabi ba, saboda haka ba ma'auni. ga kowai ɗan su mumunai kuma ba za a musu hisabi ba, kuma ba za a nemi a yi musu ma'auni ba, za su shiga aljanna kawai su zo ku wuce kawai. Allah ya samu cikin su. Amma shiga da wahala ba. Annabi Abbas, wannan Buhari ya rawaito shi, annabi sallallahu alaihi wasallam qala uridat alayya al-umam, manzo Allah ta'ala ya ce an gitta mun al'ummomi, wato ya ga ru'ya. Fara'aytu an-nabi wa ma'ahu ruhay, nago ni annabi ya zo da ruhay, mutane ba su kai goma ba, ɗan kaɗan mutane. Wan nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan, wani annabi ya zo da mutum ɗaya, wani annabi ya zo da mutum biyu, wai su ne kawai ba mumane a cikin al'umma shi. Wan nabi laysa ma'ahu ahadun, ga wani annabi ya dawo shi kai, mutanen shi duk kafirai. Yace izrufi ilayya sawadul azim, sai kuma aka daga mun naga wani duhu baƙin mutane, wato yawan su. Me gima fadanantu annahum ummati, sai tsammani ko al'umma ta ce. Fa qila li, sai ka ce hadha Musa wa qaumuhu, wannan Musa ne da mutane shi. Walakin zur ila al-ufuq, amma ka duba wancan bangare sarari. Fa nazartu, sai na duba, fa iza sawadun azim, sai naga baƙin mutane, duhun mutane mai girma. Fa qila li unzur ila al-ufuq al-akhar, ka duba kuma nan bangaren nan sararin nan, na duba, fa iza sawadun azim, naga kuma wani baƙin duhun mutane mai girma. Fa qila li hadhihi ummatuka, wannan ce umma, to mun fi yawa ran tashin kiyama al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun fi yawa. Wa ma'ahum, sai annabi ya ce tare da wannan mutanen nan duhun nan guda biyu daga gani nan da nan, 70,000 yadkhuluna aljannata bi ghairi hisabin wala azab, 70,000 za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ko ba azaba. Thumma nahada fa dakhala manzila, sai annabi ya tashi daga fadan wannan, sai tashi shiga gida. Fa hada an-nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna aljanna bi ghairi hisab wala azab, saboda ka sabon da suka ji wannan su kuwa ce, to su haye wa'annan 70,000 za su shiga aljanna ba hisab, suna kutsawa cikin ta magana. Fa qala ba'du, wani su ce fa la'allahum alladhina sahabu rasulullah, to kila mu da muka yi wato muka bi shi. Wa qala ba'du, wani suka ce fa la'allal ladhina wulidu fil islam, a wani suka ce a wanda aka haifa cikin musulunci ne, domin me wa'annan walam yushriku billahi, ba su taba ma Allah shirki ba. Wa zakaru, asha suka faɗi kowa na faɗan abin shi. Fa kharaja alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo ya fito, ce bal ladhi takhuduna fihi, maganar da yaji suna ta hayaniya, wanda ya ce haka me kuke kutsa cikin maganganunku. Fa akhbaruhu, sai suka bashi labari. Fa qala hum alladhina, to ga wanda za su ga aljanna, babu hisabi babu azaba, kawai tsaye kai a bude musu kofa. Hum alladhina la yarquna wa la yastarqun, wannan riwaya muttafaqun alaiha, la yarquna wa la yastarqun, ba sa yin tofi, wa la yastarqun, kuma ba su neman wani ya musu tofi. Wa la yatatayyaruna, kuma ba sa canfi, ba su canfa wani abu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, akan ubangiji suke dogara. Fa qala ukash bin muhsan, akwai sahabi ukash bin muhsan, wannan sahabin nan babu wani jihadi da ba a yi da shi ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma lokacin abubakar siddiq yana khalifa shekara 11 bayan hijira, yayi shahada lokacin da suke yakin musailamatul kazzab, anan yayi shahada ya samu shahidi. Sai tashi ce udullaha an yaj'alani minhum, ya annabi kai wa Allah addu'a ya sa ni cikin wa'annan da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba. Fa qala anta minhum, kai kana cikin su. Thumma qama rajulun akhar, wani ya tashi shi kuma. Fa qala udullaha yaj'alani minhum, ka roki Allah ya sa ni ɗaya daga cikin su. Fa qala sabaqaka biha ukasha, ukasha ya riga ka wannan addu'a, yanzu ba da addu'a ba sai dai da aiki, ka inganta imaninka لا يرقون ولا يسرقون ولا يتطيرون akwai bukhari ya kara yace wa hum la yasrquna ba sa yin neman a musu ruqya wala tatayyuruna ba sa canti wala yaktawuna ba sa yin laslas ne ko lalas yani wuta a sa ana sakiya wa ala rabbihim yatawakkalun akan ubangijin su ke dogara wannan imanin su tauhidin su ya kai da yin sun zo kawai kofa sai ta bude kun ga da imani da tauhidi shine miftah mabudin aljanna ayyukanka kuma shine matsayinka a aljanna shi yasa in an maka hisabi ka ci hisabi shi ma haka za a bubude kawai ingo tafi in an maka hisabin nan to sai ka je a auna aikinka domin aikin kan nan shi ne za ka gani ne matsayinka aljanna muna roƙon Allah ba abin da ya bawai Allah ya samu cikin wanda za su shiga aljanna da gairin sa domin mai al'arab suke cewa laysa lil raqam mafhu dan an ce sab'una al ba wai kenan banda su ba kuma wai su ba za su shiga ba domin rahama Allah faɗi gare ta insha Allah muna fata ba su wuce haka kuma muna fata dukan mu shiga Allah ya tabbata amin
cewa mai yi ka mutu kuma sai ne ji su suka ce to a hannunta maka ka bashi
to ina yake akwai makaranta ba ta tsaya okay akwai makarantar Nasfat ita Nasfat din ne ko Al-Arib School Kaduna Islamiyya Award of Excellence presented to Dr. Muhammad Suleiman Adam, Grand Patron of Islamic Scholarship and Da'wa, Ra'il Ilm wa Da'wa Al-Islamiyya. Gashi sun baka kyauta, Allah ya saka musu da alheri, kai kuma Allah ya saka maka da alheri da aikin da kake na da'wa. Alhamdulillah. Wa alaikum salam. Alhamdulillah.
Suna ba da shawara ba a je karanta tambaya ko a karanta tambaya ba
a murya kare ko ai wannan
suna kuma ba a ji
ko a yi karage kakaya cikin karanta ayoyin da hadisin kawai in dai ayoyin da hadisin cikin kawai
وما وكان لكيهم يجري في ما يسمعه
وجعل السنة نبوية حديث رواية سنة وعنتي محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما كان في صحيح البخاري وصحيح مسلم لا يزال المؤمن يؤتيه سنته في مسجد مسجده ومرده معه مالا مسجدا حراما تريد ابقى حديثا عن الحاجه وليس وراءه ويمطوه سيدي أمامه لا نبايه توقفه يدوك سيد مرده وزيد مرده ومرده ومعظومة سيدي الله في سيدي يدوك إلو إلو تكون تجيب جوكي إلو سواسة للبسي إلو كرسكي أعطي إتباري
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. To ga wani bawan Allah ya bada naira 50,000 a ba mu rayu, Allah ya saka mishi da alheri.
Ya kawo tallashi ko to ya kamata da cin san wakafi ba a fita da shi in ka karanta ka dawo kaji in ka karanta ka dawo kaji muna roƙon Allah mutum sarki ya sauke masa saboda haka ai masallaci duk da kuke gani waɗannan da ake saka duka wakafi ne so dan Allah idan mutum ya aka kawo wakafi kar mutum ya dauka ya amfani da shi a basana ka dai karanta ka dawo ka aje shi amma kamar wanda ake kawo ce in mutum ya amsa tambaya za a bashi da dan kudade da ke ba na ga wannan ayan baka an mallaka maka saboda haka sai a ƙara dagewa wannan akwai dan uwa Abigasi wanda mun sani yana ta fama da rashin lafiya shi ma mu sa shi a cikin addu'a akwai kuma mutane da dama waɗanda suka rubuta da addu'a Allah madaukin sarki ya ba su lafiya Allah ya yi su bukatun su akwai tambayoyi da aka rubuto duk tambayar da muka ga cewa ba ta da wani tambaya ce wanda yake ko dan primary ma ya san ta da sauransu ko kuma tambayar za ta iya kawo hayaniya so za mu aje ta ba za mu karanta ta ba saboda haka mutane su kula kai tambayar da za a amfana ba tambayar da za ta iya kawo fitina ba muna roƙon Allah ya dace da mu amin sallu ala nabiyil karim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ibrahim fil alamin innaka hamidun majid rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiithu wa nas'aluka لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا ضربة عين علمنا ربك كفى من لافيا ذا من لافيا akwai yan uwan wanda suke ake takakkashe su a kasashen yamare ba gaira ba dalili suna rubutawa suna cewa aboki musgo aboki musgo muna gani a video ana bin mutum ana kwade shi ana dukan su muna roƙon Allah barkin sarki ya kare mana su muna kira da hukuma ta sa ido ta kuma hana wannan abin dan kar abin ya zama ya fantsama hakka zo ta kasa magance shi dan al'adar Najeriya duk inda yake ya cancance zauna a Najeriya saboda haka ba dalilin zabi wa ɗansu kabilu ana duke su ana kashe su. Ina roƙon Allah ya kare mu ya kare Najeriya. Rabbana la tuzigulubana ba'da zadaitana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.